gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum masu sauraron mu. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington DC, gundumar Columbia, akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma ya kama mu ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Niyya Dalol FM da kuma FM Dalol. Akuma tashar mu ana kuma ya kama mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma za ya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Dukkan haka so hakan kuma za ya kama mu a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatar da shirin
Mahmud Lalo
da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin gabatar muku da shirin.
Mun sake dawowa. To yi su kamar dai da masu sauraro suka sani a duk ranar Talata shirin ya dubube yana magana ne kan ilimi inda a yau ma 28 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne kan ingancin jarabawa da ake kira Jamta Sharafage ko me masana ke yaki suke kallon amfanin ta.
To lallai kan ai sai kan wannan babban batu ne.
Ko ka ga mutum yayi prelim ko wani abu irin wanda zai NCE ko wani abu makamancin haka gashi nan ya ci yana hawa makarantar an bashi aji ɗaya amma kuma sai a ce waye zai yi jam. To wani jam? Jam din daman na menene ba a tantance ilimin ka bane ya nuna kenan cewa dai dole sai ka biya wannan kuɗin.
To ka sani ko Mahmud da dama mutane sukan ma dauki ta wannan jami'in ma su duba ta su ce wai me muhimmancin ta
haka
amma wasu kuma suna ganin tana da
muhimmanci an samu ra'ayi mabanta kenan
da gaske. To a dai cikin shirin namu na yau za mu duba wannan ita wannan jaraba ta jam ganin cewar an kwashe tsawon lokaci ana yin ta amma ɗan shekarun baya kadan aka sake kawo wata jarabawa wanda kuma ta wuce wannan ko kuma ake cewa ta ke ita ma ta share fage wanda ake kira post UME
wanda jami'o'i suke fuskan gudanar da ita kenan. Amma yanzu su bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi ma masu sauraron wannan shirya shafin mu na abota wato Facebook a makon da ya gabata inda muka ce wani irin tasiri jarabawar jam ke yi a matakin shiga jami'a ka kuma kadan daga cikin abin da muka dan tsakuro. Kurin fara da ra'ayin Ibrahim Suleiman Macika Yusuf wanda ya ce daga jihar Kebbi kenan gaskiya jam na kokari wajen tantance dalibai shiga jami'a.
To shi kuma kaga ya danno azare cewa ba shakka wannan jarabawa tana da alfano ga duk daliban da ke neman shiga jami'a.
Sai kuma ra'ayin Baba Gani Alhaji Nuciya wacce kal yace dalibi a jami'a Maiduguri kenan shi ya fito daga shi Baba Gani kenan. Yace gaskiya babu wani tasiri da jarabawar jam take a matakin shiga jami'a domin samun nasara a jarabawar ta jam ba shike nuna kokarin dalibi ba saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta dakatar da wannan jarabawa.
To shi na shi
ra'ayin kenan.
To shi kuma Safiyanu Muhammad Magariya cewa hakika jarabawar jam tana da matukar muhimmanci ga dalibai masu shiga jami'a ta hanyar tantance gwarzo a cikin su.
To shi ma Bello Ishaku Binnin Fulani Gombe ya bi ra'ayi ne irin na Safiyanu Muhammad wanda ka karanta yanzu inda yace hakika jarabawar jam na da matukar tasiri a matakin shiga jami'a. Ganin komai kyan takardar kammala sakandaren mutum matukar ba shi da makin din jarabawar jam da ake bukata ba zai samu damar shiga jami'a ba wato minimum jam cut off kenan max da ake kira a turanci kenan ko
to shi kuma kaga Tahir M Tahir Jambulo Kano da shi da abokin shi ya haya danno azare cewa suka yi babu shakka jarabawar tana da alfano kware da gaske dan kuwa ta hanyar da kawai za iya gane cewar dalibi yayi yana da hazakar da ya kamata ya shiga jami'a kenan.
Sai kuma Safiyanu Muhammad da Magare shi tasirin jarabawar jam shine yana bayar da damar auna fahimtar da gwarzayen dalibai wato kafin su shiga jami'a kenan.
To kaga shi wannan mai wasika ta karshe Ahmad Abacha mace na cewa yayi a gaskiya jarabawa jam tana da tasiri sosai ga matakin shiga jami'a domin kuwa tana ana amfani da ita ne wajen tantance dalibai waɗanda suka cancanta su shiga jami'a yayin da kuma za ta bambance wanda bai kamata ya shiga jami'a.
Hakan
lalle. To muku ci gaba da aiko muna da ainihin naku ra'ayoyi wanda idan za mu ci gaba da tambaye ku don ku bayyana muna
ra'ayin su ba haka ne.
Eh kwarai kuwa. To lalle yanzu kuma zamu shiga zamu sanduma cikin shirin inda zamu ji wannan tattaunawa da Nasiru Adam Elhikaye yayi muna da waɗannan masana wannan fannin.
Ai ko da mai kamar mun sanin mai da ba sun yi magana ba mu niyya a ci gaba ba. To amma ka san saboda irin quality ne yaran da suke fitowa. Ado ba za mu blame cewa mu laifin su bane. To amma jami'o'in da ka baya ka san su suka kaka da daru da rikici cewa irin yaran da suke fitowa daga makarantar ba su da quality da za su iya shiga makarantar. Kuma wasu idan ka duba da jarabar ta jam din ma ba su yadda da ita ba. Amin cewar irin ana magudi da sauransu. So shi ya jawo yawanci makarantu masu kace sai su rika yin tasu. To amma a yanzu idan ka duba jam ta riga ta yi fine kanta. Dan ka duba wannan shekarar sun sassoke wasu wurare wanda suka ga gani ana wuru-wuru da wala-wala a wurin. So kaga irin wannan zai karfafa yanzu ne yake nuna cewa yes jam abinda ta yi idan ya fita kowa zai yadda da shi. Amma a da za ka ga idan yaro ya je rajista a wuri sai ya je ya samu wasu ya ba su kuɗi sai su zo su yi masa jarabawa. To irin wannan idan ma ya zo jami'a za ka ga cewa ai ba jarabawarsa ba ce. Shi yasa wannan lokacin waɗannan abubuwan suke tafiya. To amma daga wannan shekara idan ka duba ko wannan jaraba da aka yi ta wuce kwanaki ai an soke ina jin center ta kai 100 da wani abu. Waɗanda aka gane cewa suna taimakawa yara yin wuduru da sauransu.
Imamu Nuhu Muhammad.
Yes.
Abunda nake so a duba wato abunda tambayar babba ita ce mamakin da ake yi. In dai har yara za su rubuta wannan jarabawa su ko su faɗi. Su je kuma sannan su samu damar shiga jami'a.
Yawwa.
Wannan sake jarabawa da ake a jami'ar ya nuna akwai reni ko kuma yanzu ba reni ba rashin amincewa da ingancin wannan jarabawa ta jami'a kenan.
A ba wacewar su ba su yarda da ingancinta ba. Abin da nake so ka gane a nan shine a da a baya wadan da lokacin da waɗanda suke rike da ita wannan jam da sauransu wato sun nuna mutane ne waɗanda ba su tsaya sun yi abubuwan da ya dace ba domin sun bar hanyoyi da yawa waɗanda mutane daga waje ma suna shigowa su yi irin wurin da suke so. Kamar yadda na faɗa maka ɗazu ne a wannan shekarar saboda jam ɗin tana so ta nuna cewar a yanzu mun samu shugabanci na gari waɗanda za su tabbatar da cewa duk abin da suka fito da shi abu ne wanda ya cutata. To shi yasa suka rika bi suka fito da hanyoyi daban-daban kala-kala waɗanda za su tabbatar da cewar idan duk jaraba da suka ba yaro idan ya tafi jami'a jarabawa ce wadda take ta gari. Shi yasa a wannan shekarar suka je suka sassoke wasu ma centers ɗin da za su ke yin wannan jaraba aka ce har abada ma ba a so a yi. Sannan kuma wasu yaran ma da suka zauna jarabawa aka sassoke jarabawa wanda har yanzu ba a fito da ita ba.
Wato wannan da ita hukumar jam da su jami'o'in a duka sassare na ma'aikatar ilimi ta Najeriya. Ya za a yi shin wannan wato za mu iya cewa an kama hanyar yin jarabawa ɗaya kenan idan yaro ya ci jam zai iya zuwa ya yi jami'a ko kuma idan ba za a yi jam ba bari in je jami'a neman damar shiga a yi masa jarabawa sai a ɗauki shi.
Eh to ai abin da yake nuna maka wato wannan gwamnatin ta zo da niyyar tabbatar da cewa ta gyara komai ne. Ai a sanin ka ko a da lokacin da sauran shekarun baya da ita jam ba ma isan me suke yi saboda abubuwa wuru-wuru iri-iri ba wanda ba a yi shi ba. Kai ka sani tunda a tarihin jam a ƙasar nan babu wani lokaci da jam ta taɓa maida kuɗi kamar abin da aka samu a wannan kara. Idan ka duba ko a wannan kwata na wannan shekarar abinda suka dawo da gwamnati biliyan 5 kaga ya nuna cewa abubuwan da ake yi a baya da wuri-wuri ne da sauransu to amma yanzu cikin ikon Allah yana nuna mana cewa mun fara samun shugabanni na gari waɗanda suke da kishin kasan nan kuma suna kokarin su tabbatar da cewa ilimin ya tsaya da gindi shi shi isa ai a wannan karan idan gwamnati ta fito tace ba ta yadda wata jami'a ta sake yin wata jarabawa ta biyu bayan jam ta yi ba zaka ga abin ya tsaya amma a da yawanci su kansu mahukunta na jami'o'i ai da gangan suka rika cewa ba su yadda ba domin sun san irin wuri-wuri da walawala da take faruwa a wannan gurin to amma alhamdulillah yanzu mun fara samun komai ya fara tafiya abubuwa sun fara kyau shi isa a yanzu abubuwan da ake ciki insha Allah ni na tabbatar maka cewa a yadda aka fara a yanzu babu tafiya dan lokaci kankani za ka ga cewa maganar yin wata jarabawa ta biyu za ka ga an daina ta
wato wannan maganar wuri-wurin ma ko ita ce ake taba sabuwar jihar Benue an yi awon gaba da wasu kudi har aka ce maciji ne ya cinye kudin
yau wato kadan kenan daga ciki idan ka duba ai mutane ne guda 10 kusan mutum 19 wani ya karbi kudin ya zo ya ce yan boko haram sun karbi ita ta ɗebi nata ta ce maciji ya cinye kudin wannan ya ɗiba ya danne sata wuri-wuri iri-iri ba wanda baya kasan nan ba to amma alhamdulillah su kansu waɗanda suka yi wannan nadadin ya nuna maka cewa wannan gwamnatin a tsaye take ba ta yarda da wani wuri-wuri da cin hanci da rashin mutunci waɗannan mutanen gaba ɗayan su idan ka duba suna kotu yanzu kuma dan lokaci kankani gaba ɗayan su za a gama musu shari'a wanda zai tafi kurkuku zai tafi wanda kuma duk za a yi recovery na kudin da suka sata duk ana nan ana yi so abubuwan da yake ciki kenan
Imam Ino Muhammad Daraka a ma'aikatar ilimi ta Najeriya mun gode kwarai
to na gode da malika huta lafiya
to a Hajima Wakadeji wannan bayani na Malam Imam Ino Muhammad ko
director sashen bada tallafin karatu a ma'aikatar ilimin tare na Najeriya kamar da Nasir ya faɗa ba kamar yadda farko muka gabatar da shi ba sai batun macijin nan sai wanda ya na san lokacin da sababbin labarai suka karaɗe da wannan labari na cewa maciji ya haɗe wasu kuɗaɗe a wannan ofishi
hukumar jam
yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa ake yawan sa ido kan hukumar a yanzu to shi dai wannan jarabawa Yusuf ina ganin yana da muhimmanci amma dai akwai kurakurai din da ya kamata a gyara kamar yadda shi Nasirin ya rika tambayar shi a wannan jami'i na ma'aikatar ilimin akwai fannoni da dama musamman ni abin da zan iya fintunawa shine akwai lokacin da zaka ga an yi jarabawar amma wasu ɗalibai sun samu matsaloli na na'ura ko wasu batutuwa da suka fi wani lokacin da za a rubuta wannan jarabawa da ba a cika mai da hankali kansa ana taimaka musu ba
to lallai kan Allah da ya sa mu dace
to yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC shirin yau da gobe kenan yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da Nasiru yayi mana da malaman makaranta kenan
to malamai barkanmu da shigowa wannan zauri ina tare da malamin makaranta wanda suna daga masu horar da dalibai su rubuta wannan jarabawa ta neman shiga jami'a wato jam malam Hashimu Muhammad sai kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum malam Yusuf Ishaq Baji za mu tattauna akan jarabawar jam ta neman shiga jami'a da yawanci dalibai ma ke faduwa bayan kuma ko ma sun ci in sun je jami'a sai an ƙara wata jarabawa da ake kira post UME wato wata jarabawa ta tabbatar da cewa wannan ta jam din ta zauna abun ya zama kamar aikin baban giwa kenan ayi anan a saki a can Hashimu ka ji shi abun da director na ma'aikatar ilimi Imam Ino Muhammad ya ce saboda matsalar cin hanci da rashawa ne a hukumar jam ya jawo ake irin wannan jarabawa
assalamu alaikum sunana Hashim Muhammad ina koyarwa a babban sakandare na Gandu Sino sakandare school a gaskiya abin da yake faruwa dalibi kan shi an dora masa kauyeniya ne yanzu guda biyu ya kashe kudi ya jarabawan jam makoda ya ci sai ya je ya sake rubuta wani jarabawa a university a jami'a sunanta post UME sai ya sake ci sannan kuma ya samu damar shiga wannan jami'ar baya ga a can baya kuma ya rubuta waye ko ne ko in dai har ita kuma jam din nan da post UME din duka abu ɗaya ne jaraban duka abu ɗaya ne duka na shiga jami'a su kungiyar jami'o'i ba su yadda da wannan jam din ba to lalle ya kamata su zauna da ita hukuma ta jam su tattauna saboda a soke ɗaya a bar guda ɗaya saboda a sauwaka wa ɗalibi wurin shiga jami'a
Yusuf Ishaq Baji wannan al'amari da duk ma'aikatun nan zan iya cewa ko hukumomin nan da jam din da su jami'o'in gaba ɗaya dai ƙarshe suna karkashin ma'aikatar ilimi ne kuma ka ji matsayin ma'aikatar ilimi ta Najeriya kan wannan lamarin?
To da farko dai zan iya cewa batun da ita ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta yi na cewa ana sake wannan jarabawa ce a jami'o'i saboda batun magana cin hanci kwata-kwata ban yadda da wannan magana da shi yake faɗa ba. Dalilin da yasa nace ban yadda da wannan magana da yake faɗa ba a tsarin Najeriya ina ne ba a cin hanci? A jami'o'in ne ba a yin cin hancin ko kuma a ma'aikatar ne ba a cin hancin ko a cikin gwamnati ne ba a cin hanci? Cin hanci a batun maganar tsarin Najeriya abu ne wanda ya shiga ko ina.
Yusuf, akwai labarin da aka kawo kwanaki in baka manta ba cewa a hukumar jam ta jihar Benue kwanaki ko bare ne ma aka samu aka saci kuɗi har wata jami'a ta ce maciji ne ma ya cinye kuɗi. Ina jin ba za ka rasa wannan labarin.
Wato abinda nake so na faɗa ba wai na ce ba a cin hanci da rashawa ko babu zargin sa a ita hukumar jam ba, amma abinda nake so na yi bayani a su jami'o'in kansu ba inda ake cin hanci tukuru irin cikin jami'o'in kansu, domin ko a jami'o'in Najeriya ne a yanzu haka akwai matsaloli waɗanda ake fama da su wanda malamai sukan tilasta wasu ɗaliban su karɓi kuɗi domin su ba su damar cin jarabawa, a wayayin da wasu ma suke keta mutuncin ƴaƴa mata saboda menene? Saboda su ba su nasarar jaraba. A yanzu haka akwai jami'o'in da ake da malaman jami'o'in da ake shari'a da su akan wannan batu. Kawai idan za su yi bayanin cewa suna yin wannan abu ne don neman kuɗi ko kuma don neman wata biyan buƙatar su to su faɗa, amma batun magana cin hanci da rashawa kar a makale da shi. Saboda idan alal misali yanzu mutum ya rubuta ita wannan jarabawa ta jam ya kukuta, wasu yaran ma yaran talakawa ne, da kyar aka samu wannan kuɗin da aka je aka biya aka samu domin a rubuta ita wannan jarabawa din, sannan bayan mutum ya ci sannan kuma a ce masa idan ya zo jami'a sai ya sake rubuta wata, ko duka batun na maganar an karɓan kuɗi ne, in tsakanin su da Allah suke domin su tsarkake ne kuma suna ganin kamar cewa ana cin hanci da rashawa a hukumar jam, me zai hana yayi ita jarabawa da za su yi a nan makaranta a kyauta tunda mutum ya riga ya biya a lokacin da ya jam?
Hashimu Muhammad, hukumar ma'aikatar ilimin kazalika shi director ya ce akwai wasu cibiyoyi da ake samun nasarar wannan irin jarabawar ta jam din, ka gwamnati ta zazzaga an ma rurrufe wasu da yawa daga ciki saboda a gyara hukumar ya zama jarabawar kai tsaye an yi ta sau ɗaya ba sai an maimaita a jami'a ba.
Na'am, to ai wannan kuwa har ma ita hukumar WAEC, ita WAEC da NECO duka akwai wannan. Dalibi yana rubuta WAEC, yana rubuta NECO, wani abun biya zai yi ma a masa, akwai santa, akwai na wanda zaka zauna da kanka kai, akwai wanda ma kuma yi maka za a yi kuɗi ne kawai. To duka abun kamar yadda shi malam Yusuf ya faɗa, ita harkar cin hanci gaskiya ta shiga kusan ko ina, in gyaran za a yi to sai dai a dawo har baya lokacin da yaro zai ga secondary school, a tabbatar ai da ana yi. Yanzu nan mu nan yanzu nan muna rubuta WAEC din nan tunda aka fara, har yanzu ba ɗan sanda irin mu ga an turo daga jami'a daga gwamnati akan cewa ana so a ga lalle dalibi ne ya rubuta wannan abin da kansa wanda da ana yi. To kuɗi ne kawai, in ka bada kuɗi zaka ci jarabawa, akwai santan su ma a WAEC din da ne ko wanda kawai in ka biya kuɗi zaka samu fifin da kake bukata. To ko kaga ko inda haka ne gyaran yana da yawa, sai an koma har baya kenan. Sannan shi dalibi duk abin da za shi fa akan dalibi ake, dalibin nan wani da kansa ya kokari jarabawan nan yazo sake sai nemi kuɗi ya jam din nan. To da me kuma za a ce sai a ja rubuta ne wata jarabawa kuma yan kuma kuɗi zai sake kashewa sannan ya sake rubuta wannan jarabawa?
Yawwa, Yusuf Isaac Baji, wannan jarabawa da ta wuce sakamakon da aka fito da shi ya nuna yara wanda ma ya samu nasara wajen ya samu maki kusan 350 da wani abu ya zo na ɗaya ɗan jihar Abia ne, amma akwai kamar shekara ta 2017 wani yaro ne ɗan Arewa aka ba da labari ya samu wannan nasarar. Wannan me yake nuna a kan lamarin jarabawar jam?
Da farko dai kaga yanzu misali ko an ce wancan ya samu 300 tunda ita kanta hukumar yanzu an diga aya tambaya akan ta, to kaga zai iya yiwa ba yadda ake tsammani mai yiwa ba ilimin sa bane, tunda zai to wancan karon an samu daga Arewa, wannan karon an mayar daga Kudu, to kaga ta iya yiwa wani tsari ne aka yi domin ya zama kawai ana raba wannan nasara din.
Babu abun da zai baka mamaki Yusuf, naji wasu masu sharhi kamar daga Kudun sakamakon faruwar wannan sun fito a yanar gizo suna magana ministan ilimi Adamu Adamu, shugaban hukumar tallafin makarantu Farfesa Bagoro, shugaban hukumar jam Farfesa Ishaka Oloyede daga Kwara, duka mutane Arewa ne ke jagorantar wannan harkokin ilimi, amma dan Kudu ya zo ya zama shine zakara a jarabawa.
To ita jarabawa ka san ai batun maganan kwazo ne da kokari. Misali dan shugaban kasa ya fito daga Arewa, in ma mu dauka koda shi ma mataimakin daga Arewa ne daga yana kowa ya fito, kwazon mutum ai shine zai fitar da shi. Kuma gaskiyar magana ita ce batun maganan karatu namu gaskiya musamman makarantu irin na gwamnati da sauransu ya riga ya lalace. Sannan kuma irin manufofin da ake da su ma akan harkar ilimin kansu, su kansu akwai kon gaba kon baya, akwai kuma abubuwa waɗanda suke da sarƙaƙiya waɗanda ma za su baka mamaki su kai tunanin ma anya akwai hankali ma a cikin wannan al'amari a cikin tsari na ilimi ana yin sa. Yanzu mutum ne zaka ga ya je yayi karatun share fage na shiga jami'a musamman abin da ake kira remedials. Idan aka ce mutum yayi remedials din nan, ana nufin yayi remedy, ya gyara wani abu ne da ba shi da shi, musamman a ce bai ci turanci ba a sakamakon sa na sakandare, ko bai ci lissafi ba a sakamakon sa na sakandare. Idan ya zo ya ci a da yadda muka sani, ya nuna cewa yanzu ya gyara takardun sa zai tafi. To amma sai kaga mutum ya ci, bayan ya cin kuma ya samu admission din, sai ya ce kuma ya sake koma ya rubuta ne ku. Ko kaga mutum yayi prelim ko wani abu irin wanda zai NCE ko wani abu makamanci haka, gashi nan ya ci yana fa makarantar an bashi aji ɗaya, amma kuma sai ya ce waye zai yi jam. To wani jam? Jam din daman na menene? Ba a tantance ilimin ka bane, ya nuna kenan cewa dai dole sai ka biya wannan kuɗi. Wato mai da hankali da ake na wato maganar kuɗi, in baka manta ba shi wannan sabon shugaban hukumar jam da aka kawo, ai har alfahari ake yi da shi cewa zuwan sa ya farfado da tara kuɗi, ya farfado da kaza. Mai da hankali da ake yi akan batun maganar kuɗi din nan yana kawo illa ga harkar da ta shafi ilimi. Ai ina ga zuwan sa ne ya jawo batun ita wacce baiwar Allah da aka samu matsala wani maciji, ina jin ko me yasa ce da yake kan shi akwai hadiya ya hadiye wasu ɗan kuɗaɗe wanda aka zo ake ta cece kuce akan su, duk da cewa akwai wasu birnuka ma da suka dan kwashi wasu suka yi abin nan, sai dai da yake kan shi biri mai wa ba hadiya zai ba, sai dai zai iya wasa da kudaden mai wa mai jiya zuzubar kaga
abiki ne san fadi
yawa. To shi ne
Hashimu, in mun duba kusan ka rubuta wannan jarabawa ta jam a rayuwarka a can baya kafin ka samu gurbin karatu a jami'ar Bayero ta Kano, shin yaya ran da ka je ka rubuta wannan jarabawa a lokacin me zaka tuna da shi ya faru a ɗakin jarabawa? Shin rubutu kuka yi tsakani da Allah koyo akwai wata wasu ɗan dabaru da ake a lokacin?
To a gaskiya ni ban zana wannan jarabawa ba. Ni da na gama secondary FCE na tafi, da na gama FCE na nemi jami'a aka bani aji biyu sakamakon ina da NCE. To ba wani batun jarabawa.
To ka bi wani dogon zango ne na karatu da yake bangaren duka ilimi ka karanta? Idan mutum ya samu takardar NCE malanta mai daraja ta ɗaya, in ya je jami'a ya nemi bangaren ilimi, za a iya bashi wato aji na 200 kenan ko 200 level, wato aji biyu kenan a makarantar jami'a.
Kare ko haka ya faru, amma akwai abin da ya ban mamaki. A Lagos na zana WAEC har sau biyu. Nayi 2004 shekara ta 2004, nayi kuma ta shekara 2007. A shekara ta 2004 nan mun je mun samu wasu dalibai an kebe su, an ware su suna musamman ne, ana kawo ana rubutawa, ana kawo musu suna rubutawa, wanda kuma basu biya kuɗi ba, ku za ku je ku amsa da kokarin ku da ilimin ku. To ni har a kullun ina faɗa, in dai har jam ya zama akwai rashin yarda saboda sakamako yana nuna cewa biya ake yi san totun ma ana gyaggyarawa, to abun fa ya shafi har waye gane ba wani jam ne kadai ba, daga gwamnati tana da aiki a gabanta inda ya gyaran a harkan ilimi za ta yau.
To Yusuf, ba kusa da karshe kafin mu dawo wajen Hashim, akwai fargaba yanzu abubuwan da suka yi yawa a Najeriya na kutsawa da ake cikin na'urori na hukumomin jaraba, wannan watakila wani kawai ana dauda faɗan sakamako da yake ma ta yanar gizo ake fidda mana, sai ya kutsa ya je ya saci hanya ya rubuta wani sakamako mai yawa kuma ya fito ta na'urorin wannan hukumar.
To kamar yadda shi Mala Hashim yake bayani, wannan tsari na yanar gizo na farko an shigo da shi a matsayin an samu hanyoyin da za a samu sauki, tunda yanzu a da misali idan an dau irin wannan jarabawa za a iya kwashe lokaci mai tsawon gaske ana ta dakon sakamakon shi wannan ita wannan jarabawa. To amma yanzu an samu sauki, ranar da aka yi wannan jarabawa idan aka zo aka saka a cikin na'ura mai aiki da kwakwalwa, lokaci guda za ta iya fitar da sakamako a cikin makon da aka rubuta, kowa zai iya gane menene ya samu. To daman kuma kowane irin ci gaba yakan zo da matsalolinsa, daga cikin matsalolin da harka ta yanar gizo ta zo da shi akwai na batun magana masu kutsen nan. Wannan batun magana masu kutse kuma koda a kasashe da suka ci gaba irin kasashen Amurka, idan ka duba koda a batun magana zabansu an samu irin wannan matsala, balle kuma irin Najeriya da take cikin kasashe na 'yan rabbana kawada ta mutu, dole mu ma za mu samu irin waɗannan matsaloli din na kutse sannan bayan masu kutse waɗanda su da kansu suke akwai waɗanda kuma aka dora alhakin kula da na'urorin sun wasu nayin nasu kutsen saboda kyautata aljihunsu domin muna da labari a ƙasar nan ne akwai tsarin da ake yanzu kamar yadda shi Mala Hashim yake magana dazu cewa a tsari na rubuta wayek akwai wanda idan ya zauna da kansa ga kuɗin da zai biya an kawo ma ka cikata da kanka kenan akwai wanda kuma ba zai zo ba shi kuma ga kuɗin da zai zo to yanzu duka ai an wuce wannan layi akwai wanda kuma kawai magana zai yi idan yayi magana a can a hukumar inda ake a wajen ne za a sa shi a cikin sakamakon ya fadi kuma kowane darasi wani irin wace irin jarabawa yake so in turanci ne wani irin credit yake so idan kaza ne wani irin kaza yake so to kaga bayan masu kutse wanda za su shiga na bayan fage to akwai kuma waɗanda suke da hurumin shiga daman ita yanar gizo na ita wannan hukumar to don haka wannan aiki idan ana so abun yayi kyau dole ne sai an tsaya tsakani da Allah an yi bincike kuma ya zamana cewa dukkanin wanda aka samu da wani abu wanda yake ya saba wa ka'ida a dau hukunci a kansa a maimakon irin yadda ake yin tsarin mu da ake yanzu na Najeriya wanda zaka ga akwai shafafu da mai akwai bangaren yan bora akwai yan bangaren yan mowa kuma wannan yana nuna tun daga yaki da cin hanci da rashawa da ake yi ta kasar yadda wasu suke ganin ake zargin akwai dauki daidai akwai kuma nuna san kai a game da wasu su shafafu da mai ne saboda kai kana da uwa a gindin murhu zaka iya yin abunda ya kamata tun daga ranar ma a ce an ji an yi awon gaba da kai amma za ka ga mutum an nuno shi a talabijin yana shan shayi mai yawa ma da Coca-Cola yana dariya abun sa ba abun da ya dame shi amma wani kiris yana yin wani abin nan kafin ka ce kobo jami'an tsaro za su je su awon gaba da mutum sai dai kawai ka ji ana ta salallami ana ta kamun kafa ya za a fito da wani
wannan ba gata kenan a ƙarshe shi mu yanke mana zama mana alƙalin shirin nan mana a shin a soke ra'ayi kana tare da cewa masu ra'ayin a soke ma jami'an kawai ne sun an je jami'a mutum yana neman shiga jami'a sai je ya rubuta in an zo za a ɗauke shi sai an masa jarabawa in ya ci a bashi in bai ci ba a ce ya dawo baɗi ko kuma a bar su a ci gaba da tafiya haka
a yana ra'ayi gaskiya a soke jam tunda a dama su kungiyar jami'a ne suka ce ba su yarda da jam ba to ko tunda ba su yarda shi ba su sun yi jarabawa su wanda sun yarda da ita kenan to ba amfani yaro ya je rubuta jam da ka ci waye dinka ko ne ko ka samu ka'idodin da ake so darasi guda shidan nan da lissafi da turanci sai ka je kai tsaye ka sai form ka je ka cika ka rubuta jarabawa na cikin jami'a in ka ci a baka da mishi in baka ci baka sake don shine kamar domin duk da za a yi da jam din su malaman jami'a ko kuma ce kungiyoyin jami'a ba za su da ita
wannan kuma zai fasa hukuma guda wasu mutane da su rasa aikin yi
eh to dama haka ne yayi in kuma ba haka ba to dole sai dai a yi zama da su kungiyoyin jami'o'i da ita gwamnati da hukumar jam a san yadda za a yi dai a soke da ya kamata gaskiya a soke daya a bar daya in gyara za a yi hukumar jam wanda gyaran zai sa su kungiyoyin jami'o'i su yi da ita falla alhamdu sai a soke na jami'a
to koko ba mamaki a ce ma'aikatan tunda ma'aikatan hukumomin ilimi ne haka aka samu kowa sai a mai da shi inda ya dace aiki kenan
eh ko kuma ita su ita wa jami'a ta soke kudi a ciki tunda don maganar nan kudi ne in za su iya su yi jarabawan kyauta duk yaron da ya zo da sakamakon ya ci waye ya samu abin da ake nema a jam to su masa jarabawansa kyauta in ya cancanta su bashi amma in ne za su ji karban kudin sa to gaskiya abun bai bada yadda ake bukata ba ya kamata a soke ɗaya ne a dau guda daya
Mala Hashim Muhammad kenan malami a makarantun secondary a Najeriya da ke horar da ɗalibai waɗanda suke rubuta wannan jarabawa ta jam sai kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum malam Yusuf Ishaq Baji malamin mun gode ƙwarai
to Muhammad Kadeji malamai ka ji bambancin ra'ayi daban-daban ko
haka ne eh da fatan dai Allah zai kawo mafita ga dukkanin matsalolin da wannan hukuma ko kuma wannan jarabawa ke fuskanta domin abu mafi muhimmanci shine a ce an sami ingantaccen ilimi a matakai na neman ilimi wato secondary kai primary ma jami'o'i da wannan da sauran wuraren daukan karatu
sosai sosai saboda ai in ba an samu nagartaccen ilimi ba ai kasa koma baya za ta yi
kaga ai kasashe irin wannan ai da ilimin suka dogara
sosai
kowa irin fanni zai ka zo ka taba wani fanni zai kaji ai nuna cewa ai ilimi ne shine wato ya
jigo
a wannan wuri kuma kaga ana bincike da al'amura da dama da suke taimaka ma kasa ta ci gaba
to masha Allah jima mu da nan zamu ji halin zamu wannan shirin namu sai idan Allah ubangiji ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani shiri a madadin wanda ya tani gabatar da shirin Mahmud Lalo da kuma wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni Mr Dan Brown sai engineer namu na wannan lokaci ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a sharuwa lafiya assalamu